يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
السلام عليكم ورحمة الله. Cibiyar yaɗa addinin musulunci ta Darul Islam wanda ke shago mai namba Aisha 6 Lau Shopping Complex Daura da Randa Bawon na Wunti Kasuwar Wunti Bauchi State Nigeria ke farin cikin gabatar muku wannan MP3 na tafsirin Sheikh Abdulrazak Yayaban na shekara 2002 wanda ya fara daga Fatiha zuwa farko suratul Baqara a cikin darasi guda 25. Malam bismillah.
لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون الآجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نحب طاعتك وإن قصرنا فيها ونكره معصيتك وإن ركبناها اللهم تفضل علينا بالجنة وإن لم نكن أهلا لها وأعذنا من النار وإن استوجبناها اللهم إنا نخاف أن يضطرنا المعاش إلى ما تكره من الأعمال فاكفنا تبعات الدنيا وفتنتها وعوارض بديتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته karanta mana farkon suratul baqara
bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin
bismillahir rahmanir rahim Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin farkon suratul baqara akwai magana kashi biyu da zamu yi game da wannan aya ko waɗannan ayoyi guda biyu waɗanda suka zo a farkon suratul baqara magana ta farko za mu yi ta ne akan harafi guda uku waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya fara wannan sura da su Allah maɗaukaki ya ce alif lam mim malamai suna kiran waɗannan harufa al-huruful muqatta'a wato harufa yankakku ba a haɗa su sun zama kalma ba waɗannan harufa guda uku sun zo a farkon surorin Qur'ani da yawa kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce alif lam mim a farkon suratul baqara haka nan ya faɗa a farkon suratu Ali Imran alif lam mim da farkon suratul Ankabut da farkon suratul Rum da farkon suratul Luqman da kuma farkon suratul Sajda kana samun ire-iren waɗannan harufa a farkon surorin Qur'ani guda 14 akwai alif lam mim akwai alif lam mim ra akwai alif lam mim sad akwai kaf ha ya ain sad akwai yasin akwai sad akwai kaf akwai nun wal qalami wa ma yasturun ana kiransu al-huruful muqatta'a, harufa yankakku, ba hada su ba bare su zama kalma. To ya kamata ku sani, malamai tun farkon zamanin musulunci har zuwa yau sun yi ta kokari su fassara waɗannan harufa da suka zo a farkon waɗannan surori 14 na cikin Qur'ani. Idan muka ce za mu bi bayanin kowane malami, ko za mu bi ra'ayoyi da aka kawo da kuma fahimtar malamai game da fassara ko kuma manufar waɗannan harufa da suka zo a farkon surorin nan, to na tabbata za mu kai ƙarshen wannan wata na azumi ba mu gama ba. Domin bayanan suna da ɗimbin yawa. Malamai tun daga farkon zamani bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ta ƙoƙarin su ba mu waɗannan harufa fassara daban-daban har zuwa yau. To abin da shike muhimmi shine mu sani, shi Qur'anin nan wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kunshi ilimi kashi biyu. Kafin ka karanta Qur'ani wajibi ne ka sani littafin da ke gabanka wanda zaka karanta shi akwai ilimi kashi biyu a cikinsa. Ilimi wanda Allah madaukaki ya mana bayanin sa, da kuma ilimi wanda Allah tabaraka wa ta'ala bai bayyana mana ba. Wannan babu ko shakka dukkan malamai masu fahimtar Qur'ani, masu fassaran ayoyin Qur'ani sun tabbatar da haka tsawon tarihin addinin musulunci. Babu shakka Qur'ani ya kunshi ilimi kashi biyu. Ilimi na farko shine wanda Allah madaukaki ya mana bayanin sa, akwai shi cikin Qur'ani. Ilimi kashi na biyu shine wanda Allah madaukaki bai yi mana bayanin sa ba a Qur'anin cikin littafin. Da muna samun hujjoji da suke tabbatar mana da wannan magana. Misali a suratu Ala Imran, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce huwa allazi anzala alayka alkitaba
minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
السورة آل عمران الله تبارك وتعالى يجي منا هو الذي أنزل عليك الكتاب يا كي محمد صلى الله عليه وسلم ألنن شيني واندي سوكر ماد وانا للتافي منه آيات محكمات وهو وَهُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. Cikin Qur'anin nan akwai wasu ayoyi na hukunce-hukunce, ayoyi masu hukunci kana samun su cikin littafin Qur'ani. Yanda za ku yi sallah, yanda za ku yi azumi, haji, ayyuka na ibada, a cikin Qur'ani kana samun ayoyi da suke bayanin haka. Hunna ummul kitab, to waɗannan ayoyi sune uwar littafin, sune ainihin manufa na saukar da Qur'ani ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku yi ƙoƙari ku san waɗannan dokoki da ke cikin Qur'ani. Wa ukharu mutashabihat, to akwai wani sashi na Qur'ani wanda cikinsa akwai rikita-rikita, bayaninsa bai fito a fili ba. Allah ya ce fa'amma allazina fi qulubihim zaygun, to waɗanda cikin zukatansu akwai karkata, akwai wata cuta, fayattabi'una ma tashabaha minhu, sai su rika bin waɗancan ayoyi waɗanda cikin su akwai rikita-rikita, bayanin su bai fito fili ba, ibtiga al-fitnata wa ibtiga at-ta'wilihi, suna neman makawunan su fitina, suna kokarin neman fassararsa. Allah ya ce, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, babu wanda ya san fassaran waɗannan gurare sai shi Allah. والراسخون في العلم وطن دسوك يزول في چكين علمي يقولون چيوا سكي آمنا به كل من عند ربنا من إيماني دا قرآني كون ساشن سدى غواجان أبنجي جمعيك دا غواجان الله دي. من غاني فسران سا بمغاني فسران سبا من دير دا چيوا باكي دا قرآني دا غواجان الله دي. Allah ya ce masu faɗin haka su ne masu zurfi cikin ilimi. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, babu mai tunawa sai masu hankali. Allah ka sa mu nan ciki. Wannan aya tana tabbatar mana babu ko shakka cikin Qur'ani akwai wani sashin da Allah tabaraka wa ta'ala bai yi bayaninsa ba, kuma duk sashin da Allah bai yi bayaninsa ba, manzon Allah bai yi bayaninsa ba, to ka guji ƙoƙarin bincike don ka gano bayaninsa. Wallahi jama'ar musulmi, cikin Qur'anin nan akwai wani gurin da ba za mu taɓa sanin fassararsa ba sai ranar tashin kiyama. Akwai sashin da ba ma sanin fassararsa sai a ranar tashin kiyama, saboda tsabar yawan ilimin da ke cikin Qur'ani. Kuma akwai sashin da Allah ɗai ya bar wa kansa sani, za a gaya mana a ranar tashin kiyama, ba za a gaya mana ba a ranar tashin kiyama, Allah dai ya sani. Ka duba suratul A'raf, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, wa laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin.
Wa laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun.
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, wa laqad ji'nahum bi kitabin, hakika mun zo musu da wani littafi. Wani littafi kenan? Littafin Qur'ani. Wannan littafin fassalnahu ala ilmin, mun rarraba shi, mun tsara shi akan wani irin ilimi na musamman. Ilimi ne na Allah, ilimi na musamman. Hudan wa rahmatan liqaumin yu'minuna, Qur'anin nan shiriya ne kuma rahama ce ga mutane da suke imani. Sai ya yi tambaya, ya ce, hal yanzuruna ta'wilahu,
hal yanzuruna illa ta'wila, yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusul rabbina bil haqq, فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
وانده يكي ارداد قرآني شي سياسا فسرا قرآني باكي دينسا. Allah ya ce, hal yanzuruna illa ta'wilahu, shin waɗannan suna jiran fassararsa ne sannan su yarda da shi? Sai sun san fassaran Qur'ani baki ɗaya kafin su yarda da shi? Yawma ya'ti ta'wiluhu, ranar da fahimtar Qur'ani zai zo, ranar da fassaran Qur'ani za ta zo. Yaqulu alladhina nasuhu, waɗanda suka manta aiki da Qur'ani a wannan ranar za su yi nadama. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق, حقيقة من زنن أبنججم مسن زودة قسكيا. أرانر كياما الله مدوك كيزي فسرامن القرآن تندق فاتحة حزوى سورة الناس فسرات الله. أرانم متمن دي كير داد القرآن متمن دا yake aiki da karantar wanda ke cikin Qur'ani, saboda shi bai fahimci Qur'anin baki ɗayansa ba, wannan rana zai yi nadama. Ranan zai ce, lallai hakika manzannin Ubangijinmu sun zo da gaskiya. Fa hal lana min shufa'a, to yau ko akwai wasu masu ceto gare mu? Fa yashfa'u lana, su yi ceto gare mu? أو نرد كوكو أميد مو دنيا منا فنعمل غير الذي كنا نعمل مساكي أيكي با إن واند مكي بدا أكوي مي تشتو غري مو يو كوكو بابو إن بابو تو أميد مو دنيا منا مو يوان أيكي وري الله يتشي قد خسروا أنفسكم حقيقة سنية حسانا رايو كنسو وضل عنهم ما كانوا يفترون كما أبين دا سكي كاغا وانا كريا يابتش موسو أكيا ما بابوشي kafiran farko na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ƙaryata Qur'ani domin kasancewan akwai wani sashin da basu san fassaran sa ba shine Allah madaukaki yace musu kai a suratu Yunus wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillahi
wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillahi walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila alkitabi la rayba fihi min rabbil alamin
Allah madaukaki yace wa ma kana hadha alqur'anu kun ga wannan qur'anin kada ka jan fara shi da alif lam mim ko ha mim ko yasin ba wanda ya san fassaran sa kace ƙarya ne Allah ya ce ina wannan qur'ani baiwa an yuftara min dunillahi a ce wani ne ya kago shi ya fade shi ba Allah ba walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi litafi ne wanda yake gaskanta littafan da suke gaban sa wa tafsilal kitabi kuma litafi ne da ke rarrabe bayani daki daki la raiba fihi babu ko shakka cikin qur'ani min rabbil alamin litafi ne wanda yazo daga gurin ubangijin talikai sai Allah ya tambaye su yace am yaquluna naftarahu
am yaquluna naftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin
Allah yace am yaquluna naftarahu ko ko cewa suke Muhammad ya kago Qur'ani sallallahu alaihi wasallam a shi ya kirkiro Qur'ani to ai mutun ne kaman ku qul to kace musu kuma mutane ne Annabi Muhammad ya zo duniyan nan tun yana ciki da wata uku mahaifinsa ya rasu yana shekaru shida jatumarsa ta rasu yana shekaru tara wasu suka ce goma sha biyu kakansa ya rasu ya tashi maraya cip bai taɓa karatu gaban kowa ba gashi ya kawo wani littafi wanda kuna ganin ƙarya ne to kul kace musu fa'atu bi suratin mislihi ku kawo sura ɗaya tak wanda yayi kama da sura guda daga cikin surori 114 na Qur'ani wad'u man istata'tum min dunillahi kuma ku kira duk wanda za ku iya wanda ba Allah ba in kuntum sadiqina in dai kun kasance ku masu gaskiya ne ku kira a taimaka muku inda hali ku kira aljannu ku zauna ku shirya sura ɗaya kacal in za ku iya yau shekara 1423 ba mu samu wani littafi da ya kaman Qur'ani ba to sai Allah ya musu bayani yace bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi
bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lamma yatihim ta'wilu kadhalika kazzaba alladhina min qablihim فانظر كيف كان عاقبة الظالمين
الله تبارك وتعالى yace bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi sun dai karyata abin da basu kewaye ilimin sa ba basu gama sanin ilimin sa ba sai suka karyata saboda akwai wani sashin da basu gane ba walan ma yatihim ta'wiluhu kuma tun ma fassaran abin bai zo musu ba to ba su ne harku ba kadhalika kazzaba alladhina min qablihim haka ma wadanda suka gabace su kafiran farko suka karyata littafai saboda basu gane wani sashi na wannan littafin ba fanzur kaifa kana aqibatu zalimin to ka duba yanda karshen azzalumai ke kasancewa mutane kashi biyu ne har tashin kiyama mutane kashi biyu ne game da wannan Qur'ani din Allah ya gaya mana wa minhum man yu'minu bihi
wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin
wa minhum man yu'minu bihi akwai wanda ke imani da Qur'ani baki dayan sa daga Allah yake wa minhum man la yu'minu bihi, akwai kuma wani sashi wanda ba zai taba yarda da Qur'ani din nan ba. Wasu mutane daga ciki ana samu masu imani, kuma ana samu waɗanda ba za su yi imani da Qur'ani ba har tashin kiyama. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, ubangijinka shine mafi sani da masu barna, ya san kowa. Don haka jama'ar musulmi, Qur'anin nan akwai wani sashin da ba mu sanin fassararsa sai ranar tashin kiyama. Alif lam mim, ka duba tafsirin Imam al-Qurtubi shekara 752 yau rabuwarsa da duniya, Allah ya ji kansa. Al-Jami'u li ahkamil Qur'an, a mujallar na farko shafi na 154 yace sayyiduna Abu Bakar, Allah shi kara masa yarda, halifar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yace babu wanda ya san fassaran alif lam mim sai Allah. Sayyiduna Umar, halifa na biyu, yace babu wanda ya san fassaran alif lam mim sai Allah. Sayyiduna Uthman, halifa na uku, yace babu wanda ya san fassaran harufan nan sai Allah. Sayyiduna Ali, halifar manzon Allah na hudu, yace babu wanda ya san fassaran alif lam mim sai Allah. Gashi manzon Allah yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin min ba'di abdu alaiha bin nawajiz, ku rike tafarki na kuma ku rike tafarkin halifofi shiryayyu da za su zo a bayana. Sayyiduna Abu Bakar ya ce babu fassaran waɗannan harufa, Sayyiduna Umar ma ya faɗi haka, Sayyiduna Usman ya faɗi haka, Sayyiduna Ali ya faɗi haka, irin su Abdullahi ɗan Mas'ud. Kuma gashi babu wani hadisi guda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gaya mana ga fassaran alif lam mim. Idan mutum ya yi shishigi ta wajen fassaran, to hakika ya shiga wata gaba ta halaka. Allah ka tsare mu. Ar-Rabi'u min Husayn yace inna Allah ta'ala anzala hadha al-Qur'an, kun gani Allah shi ya saukar da wannan littafin Qur'ani. Fasta'sara minhu bi ilmi ma sha'a, akwai wani gefe na Qur'ani da Allah ya bar makansa sanin sa shi kadai. Inji Ar-Rabi'u bin Husayn daga cikin malaman farko, yana cikin malaman da saboda tsananin ibadansu ake cewa sun shekara 40 ba su da wurin kwanciya kwana suke suna bautan Allah. Duk da shike wannan magana, malaman sunna sun bi kanta. Ar-Rabi'u bin Husayn yana cikin manyan malamai a tarihin musulunci, Allah ya ji kansa. Yace inna Allah ta'ala anzala hadha al-Qur'an, Allah shi ya saukar da wannan Qur'ani. Fasta'fara minhu bi ilmi ma sha'a, akwai wani sashin da Allah ya bar wa kansa sanin shi, duk yanda kai ba za ka san fassaran wannan gefen ba. Wa atla'akum ala ma sha'a, akwai wani sashin da Allah ya tunkayar da ku ma'anan sa. Sai ya ce fa amma masta'sara bihi li nafsihi, to sashin da Allah ya bar wa kansa sanin shi, falastum bina ilihi, ba za ku taɓa samun iliminsa ba. Fala tas'alu anhu, don haka kar ma ku riƙa tambaya game da fassaran, don ba za ku taɓa sani ba. Dalili, saboda Allah ya bar ma kansa sanin wannan gefe. Wa amma alladhi atla'akum alayhi, amma sashin da Allah ya tsinkayar da ku ma'anansa, fa huwa alladhi tas'aluna anhu wa tukhbiruna, wannan sashin ne kuke iya tambaya har ma a muku bayani. Wa ma bi kulli alqur'ani ta'maluna, ba da dukkan qur'ani za ku iya aiki ba, ba za ku iya aiki da duka sashin qur'ani ba. Wa ma bi kulli ma ta'lamuna ta'maluna, kuma ba duk abin da kuka sani cikin qur'ani ne ma za ku iya aiki da shi din ba. Abinda ma kuka sani na ma'anar wani sashi na qur'ani ba duka ne za ku iya aiki da shi ba, bare kuma sashin da ba za ku taba sanin ma'anansa ba. Don haka gefen da Allah ya bar wa kansa sani ku bar masa, don ko kun yi kokarin sani ba za ku sani ba. Allahu akbar, Allah ya ji kansa da rahama. Sashi wanda Allah ya bar wa kansa sani a Qur'ani yana da yawa, ɗaya daga cikin waɗannan sassa shine farkon surori 14 nan na Qur'ani da Allah ya fara da al-huruful muqatta'a, ya fara da alif lam mim, ya fara da ha mim, ya fara da kaf ha ya ain sad, ya fara da qaf, ya fara da nun wal qalami wama yasturun. Waɗannan sassa duk iya bincikenku ba za ku taɓa sanin haƙiƙanin fassararsu ba. Dalili saboda Allah ya bar wa kansa ilimin wannan gefe. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo mana Qur'ani, bai yi mana bayani ba, don haka mu bar wa Allah sanin abin. Tunda annabi bai faɗi fassaran ba, to ka bar mu Allah sanin wannan gefe. Dama cikin Qur'anin Allah ya gaya maka Qur'anin kashi biyu ne. Akwai gefen da ba za ka taɓa saninsa ba sai ranar tashin kiyama, to ka bar wannan. Gefen da ya shafi hukunci kai tambaya a kai, sai amma bayani. Akwai hikima a cikin wannan guri, akwai hikima. Wato lokacin da ka ɗauki Qur'ani ka buɗe za ka fara karatunsa, sai ka fara cin karo da wani gefen da ka kasa sanin ma'anansa. Kana buɗe Qur'ani sai ka ga an sa alif lam mim, da ka buɗe littafin tafsiri sai ka ga malamin ya ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika, Allah shi ya fi sanin abin da yake nufi. To fa, da buɗe Qur'ani ka ga wani gurin da baka san fassararsa ba, kuma ka yi ƙoƙarin ka sani, baka iya sani ba, wato nan kamar ana gaya maka ne yanzu za ka dubi littafin Allah. To da farko tukunna ka sani, kana duba littafin wanda ya fi kowa ilimi ne, don haka ba za ka kai shi ilimi ba. Ka fara da gefen da har abada ba za ka san saninsa ba, sannan ka isa gefen da in kai bincike za ka san ilimin shi. Wannan yana fassara maka fauka kulli zi ilmin alim, sama da duk wani mai ilimi akwai wanda ya fi shi ilimi, duk wani mai ilimi akwai wanda ya fi shi, har dai a kai ga Allah tabaraka wa ta'ala. Koko inda yake cewa wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, ba a ba ku wani sashi na ilimi ba face dan kadan. Da ka buɗe Qur'ani sai ka ga ka ci karo da inda ba za ka taɓa sanin fassararsa ba, to sannan kuma sai ka ci gaba. Kana dan ci gaba sai ka ga wani bayani mai ratsa zuciya, mai daga hankali. Allah ya ce zalikal kitabu, ka ga wannan littafi. Zalika ma'anansa haza a fassaran duka malaman sunna. Zalika alkitabu, kaga wannan littafi da zaka karanta, la raiba fihi, babu ko shakka cikinsa. Allahu akbar. Allah mun gode ma da ka samu cikin musulmai. Wani littafi zaka ɗauka da fara buɗewa kafin ka karanta, kaga Allah ya tsarkake littafin tukuna kafin ma ka shiga littafin da karatu. Sai Qur'ani, daga buɗe shi alif lam mim, to babu fassararsa. Zaka gigice sai ce Allah ya ce maka zalikal kitabu, kaga littafin nan, kwantar da hankalinka, la raiba fihi, babu shakka. Mun fara maka da alif lam mim don ka sani littafi ne na Allah wanda ya fi kowa ilimi. Ka sani duk kokarin ilimin ka ba zaka kai saninsa ba. Shi yasa aka fara ma da gefen da yafi, wato naka ilimin, gefen da Allah ya bar ma kansa sani. To amma kada ka kidime, kada ka rikice, kada ka gigice, la raiba fihi, babu shakka cikin littafin nan. Wannan sai Qur'ani, yana cikin ilimi na bayani ga malaman sunna ke ɗaukowa. Banda Qur'ani baka samun irin wannan. Kafin ka karanta, Allah ya kawar ma da shakka. Ka suranta arne da ya ɗauki littafin alif lam mim, sai ga zalikal kitabu la raiba fihi, wannan littafin babu shakka a cikinsa. Tun bai karanta littafin ba, an ce ya kawar ma kansa shakka. Raiba ma'anansa shakka. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka, da ma tashukku ila ma la tashukku fihi, ma'anansa sawa'an bi sawa'in. Ka duba littafai na malaman lugga. Raibu ashakku, babu ko shakka cikin wannan littafi. Kafin ka karanta, Allah ya kawar ma da shakka. Wannan shine fassara na farko da zamu gabatar game da aya biyu din nan na farkon suratul Baqara, Alif Lam Mim. Jama'ar musulmi, babu wanda ya san fassaransa sai Allah tabaraka wa ta'ala. To bayani na biyu, Allah tabaraka wa ta'ala ya kawar da shakka kafin ka karanta, sannan ya tabbatar ma shari'a. Ahsanu taqdimin, babu wani gabatar wanda wani zai yi malittafi wanda ya fi gabatar wanda Allah ya masuratul Baqara. Allahu akbar. Akwai wani ilimin tafsiri, wani ilimin tafsiri ne wanda ake kiransa at-tafsirul mawdu'i, wani ilimi na tafsiri ana kiransa at-tafsirul mawdu'i. Zan kirga muku wasu littafai, in kun karanta su za ku samu ilimin wannan tafsirin. Ka duba mabahith fi tafsirin mawdu'i, mabahith fi tafsirin mawdu'i na Dr. Muslim. Na biyu, ka duba al-wahdatul mawdu'iyya, littafin Dr. Hijazi. Na uku, wani littafi masa'idun nazar, littafin al-biqa'i. Na hudu, littafin islahul wujuh wan nadair, littafin ad-damagani. Sannan na biyar, asraru tartibil qur'an, littafin imamu suyuti, marigayi Allah ya ji kansa. Idan ka duba littattafan nan za ka ga bayani game da irin wannan salo na tafsiri da ake kiransa at-tafsirul mawdu'i. Malamai suna cewa akwai alaka mai karfi tsakanin surorin qur'ani, yanda ka san halitta ta dan adam a haɗe take. Mutum in zaka suranta shi zaka ce yana da kai, yana da hannu, yana da kafa, yana da gangan jiki, yana da ciki. To haka Qur'ani yake, yana da sassa daban-daban har 114. To waɗannan sassa, surori 114, kar ka yi tsammanin daban-daban ne, duk a haɗe suke a dinke. Maganar in ka ɗauko ta daga waccan sura tana ci gaba a cikin surar da zaka shiga. Ake kira istimrar fil bayani baina suwar, Allah yana ci gaba da bayani tsakanin surori. Misali, mu ɗauki sura biyu ɗin nan da muka shiga fassaransu. Mun karanta suratul Fatiha, gashi yanzu muna cikin suratul Baqara. In kana karatun suratul Baqara da kuma suratul Fatiha, za ka fahimci abinda malamai suke faɗa ɗin nan gaskiya ne. Akwai alaka mai ƙarfi tsakanin surori guda biyu ɗin nan, suratul Fatiha da kuma suratul Baqara. Yaya alakar take? Ka ɗauko karatun, in ka dire ka shiga wannan suran za ka gane akwai dangantaka tsakani. Wato kaman ci gaba da bayani, babu wata kafa, babu wata ibad, wato wani ƙarshe da ya raba tsakaninsu. Misali shi ne, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sai ka ce ihdinas siratal mustaqim, Allah ka shirye mu tafarki madaidaici. To ihdinas siratal mustaqim din nan a kansa ake har zuwa ƙarshen Fatiha. Da ka gama sai aka shiga Baqara, Alif Lam Mim, kana roƙon Allah ya shirye ka tafarki madaidaici. To zalikal kitabu la raiba fihi, wannan littafin da yake gabanka babu shakka daga gun Allah yake. Hudan shine shiryar da kake nema. Kaga wata alaka mai ƙarfi tsakanin surorin Qur'ani. Kana roƙon Allah ya shirye ka tafarki madaidaici, to ga wani littafi a gabanka, kato babba mai girma. Zalikal kitabu, wannan littafin kuwa la raiba fihi, da farko babu shakka cikinsa. Hudan shine shiryar da kake nema. Amma fa ga sharadi, lil muttaqin, duk addu'an ka shiryan nan baka samun sa, sai fa in ka zan cikin masu kalmar da Allah madaukaki ya siffanta su da ita anan at-taqwa, sai ka zama cikin al muttaqin. To sannan zaka samu wannan shiriya da kake ta roƙonsa a waccan sura, suratul Fatiha. Malamai suka ce da zaka ɗauki surorin Qur'ani gaba ɗaya, haka zaka samu a ɗinke suke. Yanda ka san jikin ɗan adam, hannunsa na haɗe da gangan jikinsa, kafarsa tana haɗe da gangan jikinsa, kansa ma yana haɗe da gangan jikinsa, haka surorin Qur'ani suke. babu wata sura da ta kebe ita kadai duk akince suke can kana roƙon Allah ya shirye ka tafarki madaidaici to sai Allah ya baka littafi ma ga littafi indai gaskiya ne kana roƙon sa ya shirye ka tafarki madaidaici to ga littafi zalikal kitabu la raiba fihi kuma babu shakka gaskiya littafin Allah ne indai Allah da kake roƙa الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ثم كنا كتير الله سيقول اهدنا الصراط المستقيم أي بقى أغنى الله بقى أغنى الله قاشي كنا تيوى الله كشريم تفركي مدى يديكي جاتو كنا سوء شريكا ذلك الكتاب تغالجا في نابكا La raiba fihi babu shakka daga guna ne tunda kana neman shari'a ta to hudan lil muttaqina wannan littafin yana kunshe da shari'a in kana cikin masu tsoron Allah to zaka samu wannan shari'a da kake rukuna ka duba ilimi na at-tafsir al-mawdu'i jama'a mu nemi ilimi la ilaha illallah ذلك الكتاب لا ريب فيه وان للتاه باب كو شكا اتكين الله يكي هدن شريا ني للمتقين جما سطوران الله تو كلمر شريا انن اتكي بيان منبيو كلمر شريا هدن الله يكي ذلك الكتاب وان للتاه القرآن لا ريب فيه باب شكا اتكين hudan qur'ani shari'a ne to malamai suka ce mana shari'a kashi biyu ce shari'a iri biyu ce akwai shari'a da ake kiranta huda dilala shari'a ta sababi shari'a ta jagora shari'a ta nuna maka hanya to qur'ani ita ta dauki wannan tsari irin na shari'a shari'a iri biyu ce shari'a ta farko ita ce huda dilala a nuna maka hanya a yi maka sababi na samun shari'a to irin wannan shari'a ne qur'ani yake yi irin wannan shari'a ne manzannin Allah tabaraka wa ta'ala suke yi irin wannan shari'a ne malaman sunna suke yi wace irin shari'a su nuna maka hanya don haka Allah ya ce hudan lil muttaqin wato sababu hidayatil muttaqin wannan qur'anin sanadi ne na shari'ar masu tsoron Allah ba shi din ne shari'ar ba ya kamata ku gane qur'ani ba shi ne shari'ar ba yana zama sanadi ne na shari'a amma fa ga masu tsoron Allah kamar misali Allah yana cewa ka roke shi ya shirye ka tafarki madaidaici to gashi yanzu ya baka littafi wannan littafin huda dilala shari'a ce da zata maka amma fa shari'ar nan jagora zata jagorance ka shari'ar da ke cikin qur'ani shari'a ce ta jagoranci zata nuna maka hanyar da zaka samu shari'ar Allah nuna hanyar shari'a shine abinda qur'ani ke yi da kuma manzannin Allah da malaman sunna bari mu kawo wasu ayoyin qur'ani ku ji Allah ya ce ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum
Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin
Allah tabaaraka wa ta'ala yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad ja'atkum maw'izatun haqiqa wa azifa ya zo muku min rabbikum daga wurin ubangijinku wa azi ya zo muku wa shifa'un lima fi suduri magani ne kuma na ciwon da ke zama cikin zukata wa hudan littafin nan da aka saukar muku shari'a ne wa rahma kuma rahama ce lil mu'minina ga masu imani a suratul nahl nan ma Allah ya siffanta qur'ani da shari'a yace wa ma anzalna alaykal kitaba illa litubayyana lahum
wa ma anzalna alaykal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun
wa ma anzalna alaykal kitaba bamu saukar maka da wannan littafi ba ya kai Muhammad صلى الله عليه وسلم إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه face don kai musu bayanin abin da suka sassaba akai. Yahudu sun saba akan wasu abubuwa, Nasara sun saba akan wasu abubuwa, to sai Allah ya saukar da Annabi Muhammad ya ce ya bayyana musu abin da suke sabani akan sa. Wahudan kuma littafin nan shari'a ne, inji Allah. Wa rahma kuma rahama ce. Wa bushra lil muslimina kuma albishir ne ga masu ga musulmai, liqaumin yu'minuna kai, ga mutane da suke imani. A cikin suratul Nahl din har yanzu zaka ga wani guri kuma da Allah ya siffanta Qur'ani da shari'a kamar yadda ya siffanta shi da shari'a a farkon suratul Baqara da yace zalikal kitabu la rayba fihi hudan, Qur'anin nan shari'a ne. A suratul Nahl yace wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in,
wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin,
wa nazzalna alaykal kitaba, mun saukar ma da littafi, wannan littafin Qur'ani ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Qur'anin nan tibyanan likulli shay'in bayani ne na dukkan komi, wa hudan kuma Qur'anin nan shari'a ne, inji Allah. Wa rahma wa bushra lil muslimin, kuma rahama ce albishir ga musulmai waɗanda suka miƙa wuya ga hukuncin Allah. Wurare da yawa cikin Qur'ani zaka ga Allah yana siffanta Qur'ani da shari'a. Malamai suka ce duk inda kaga Allah ya siffanta Qur'ani da shari'a ana nufin huda dilala, shari'a ce ta nuna maka hanya, ba ita kanta shari'ar ba. Qur'ani ba shari'a bace, tana zama jagora ne na shari'a, inji malaman sunna. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da sunnan. Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma Allah madaukaki ya siffanta shi da cewa yana shiryarwa, kamar yadda aka ce Qur'ani na shiryarwa, Annabi na shiryarwa. Misali a cikin suratul Shura Allah ya ce wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina,
wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'allahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim.
A suratul Shura Allah tabaraka wa ta'ala yace wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina, ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, haka nan muka saukar ma da wahayi daga na al'amarinmu, mun saukar ma da wahayi. Ma kunta tadiri mal kitabu, da baka san meye littafi ba, baka taba karatu ba, ya kai Muhammad. Manzon Allah bai taba karatu ba, bai san alifun ba'un ta'un sa'un jimun har zuwa ya'un ba, walal imanu kuma baka san meye ma imani ba, da baka sani ba. Sai muka sanar da kai walakin ja'alnahu nuran, mun sanya wannan wahayi ya zama haske gare ka. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina, muna shiryan da wanda muka so cikin bayinmu. Sai Allah ya ce ma Annabi Muhammad mahallu shahid wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Qur'ani bai iya shiryar da bawa, malami komai iliminsa bai iya shiryar da bawa. Me suke yi? Suna shimfiɗa maka hanyar da zaka gane shari'ar. Qur'ani yana nuna maka hanyar gane shari'a, manzon Allah yana gwada maka hanyar da zaka gane shari'a, malamai suna gwada maka hanyar da zaka gane shari'a. Ka duba littafin Bukhari da Muslim, hadisin Abu Musa al-Ash'ari, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya buga mana misalin shari'ar da yazo da ita. Yace inna masalama ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilmi, misalin shari'ar da Allah ya turo ni da ita da kuma ilimi da Allah ya bani. Zan ba ku misali da abu uku, kamar sali gaisin kamar ruwan sama ne. Ruwan sama yana sauka akan ƙasa iri uku, inji manzon Allah. Asaba arban, ruwan sama ne ya sauko kan wata ƙasa. Ruwan sama idan Allah ya yi, wannan ruwa yana faɗuwa kan ƙasa iri uku. فكانت منها طائفة طيبة ما زن الله يتي دقى تكين سسان قسان أخي ساشي ميكو قبيلة الماء wannan sashi tana karban ruwan in ta karbi ruwan sai ta rike wa ambatatil kala har ma ta ciyar da ciyayi wal ushbal kathir ga shuke shuke masu yawa wa kana min hatu daga cikin kasa wanda ruwan sama ke sauka a kanta akwai kashi na biyu ajadiba wannan ake kiranta saura amsakatil ma an yi ruwa wannan kasa ta rike ruwan ta rike ruwan bata tsotse shi ba wancan kasa ta farko ta karbi ruwan ta tsotse sai ta fitar da shuke shuke da kuma ciyayi kasa na biyu ta rike ruwan bata tsotse ruwan ba amsakatin ma sai ta rike ruwan a samanta fa nafa Allahu bihan nas sai mutane suka yi ta amfana da wannan ruwa da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar akan ta fa sharibu minha suka sha ruwan wasaqa wa zara'u suka shayar da dabbobinsu suka ɗebi ruwan suka yi ban ruwa suka yi shuke-shuken wato kamar noman rani kun ga wancan ƙasa da ruwan sama ya sauka a kanta ita ta tsotsi ruwan sai ta fitar da amfani ciyawa ta tsuro shuke-shuke masara dawa maiwa gero duk suka tsuro to ita kuma wannan ƙasa da Allah ya saukar da ruwa a kanta bata tsotsi ruwan ba sai ta rike ruwan a samanta amma duk da haka mutane sun amfana da ita domin ko sun ɗebi ruwan sun sha sun shayar da dabbobinsu da rani suna ɗiban wannan ruwa suna noma irin na fadama wa asaba ta'ifatan ukhra manzon Allah ya ce to ruwan saman kuma ya sauka a wani sashi na ƙasa daban shine nau'i na uku minha innama hiya qi'an wannan kam rairayi ne yashi ne ruwan sama ya sauka akan yashin la tumsiku ma'an ruwan saman da ya sauka rairayi baya rike ruwa sannan wala tumbitu kala'an kuma bai tsirar da ciyawa komai yawan ruwan da aka yi rairayi na tsotsewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to fazalika masalu man faquha fi dinillahi ta'ala wannan shine misalin mutumin da ya fahimci addinin Allah tabaraka wa ta'ala mutane iri uku ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga mana misali inji Imam al-Qurtubi ya ce ƙasa ta farko da aka yi ruwan sama sai ta tsotsi ruwan da ta tsotsi ruwan ruwan ya amfane ta sai ta amfanar da mutane wannan yana kama da malami da ya karanci sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki da sunnonin ya kuma karantar da mutane suka yi aiki da sunnonin manzon Allah ya ce misali na biyu shine ruwan sama ya sauka ƙasa ta rike ruwan ita bata tsotsi ruwan ba ƙasar bata tsotsi ruwan ba ta rike ruwan a samanta mutane sun amfana da ruwan amma ita bata amfana ba misalin malami kenan da ya karanta addinin musulunci ya san sunnonin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ta karantar da mutane amma shi yake aiki da sunnonin sai manzon Allah ya ce misali na uku misalin ruwan sama da ya sauka ƙasa ta rairayi ita wannan ƙasa ruwan da ya sauka ta tsotsa ruwan bata rike ruwan ba bare wani amfana sannan ita kuma bata amfana da ruwan ba to wannan shine misalin mutumin da aka karantar da shi sunnar manzon Allah yayi ilimi ya san hukuncen musulunci yake aiki da ilimin kuma yake karantar da mutane wannan ilimi manzon Allah ya ce fadhalika masalu man faquha fi dinillahi ta'ala wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama misalin farko shine misalin mutumin da ya nemi ilimin addinin musulunci Allah ya amfane shi da wannan ilimi ya nemi ilimin yayi aiki da shi kuma ya karantar da ilimin misali na biyu wa misalu man lam yarfa bidhalika ra'san ga kuma misalin mutumin da bai damu da karantarwa manzon Allah ba wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi bai karbi shiriyar Allah da Allah madaukaki ya aiko ni da ita ba ka duba sahihu targhib hadisi na 76 saboda haka shiriya iri biyu ce inji malaman sunna shiriya ta farko ita ce huda dilala ayi maka jagora ka gane shiriyar Allah domin karshen hadisin manzon Allah ya ce wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursidtu bihi, mutum bai karbi shari'ar Allah da Allah ya turo ni da ita ba. Kun gani Annabi sallallahu alaihi wasallam karantar da mu yake hanyar shari'a, Qur'ani ma yana karantar da mu hanyar shari'a, malamai suna karantar da mu hanyar shari'a, amma shari'ar bata hannunsu. Don haka da Allah ya ce, ha zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, wannan littafin Qur'ani babu shakka cikin sa daga gurin Allah yake, shari'a ne ga masu tsoron Allah. Me ake nufi hanyar shari'a ga masu tsoron Allah? To shari'a ta biyu ita ce ake kira hudat tawfiq, shari'a ta muwafaka, at-ta'yid, a karfafa maka ka tabbata akan shari'a, wannan tafarrada bihi Allah, Allah yake banta da shi, shi kadai. Huwa alladhi yakhluqu al-imana fi qalbi al-'abd, Allah shi yake halittar imani a zuciyan bawa. Qur'ani sai dai ya maka jagora ka gane shari'ar Allah, manzon Allah sai dai ya karantar da kai hanyar da zaka gane shari'ar Allah, malaman sunna sai dai su karantar da kai hanyoyin da zaka gane shari'ar Allah. Amma shari'ar tana hannun wane? Shari'ar tana hannun Allah tabaraka wa ta'ala. Ko mai iya wa'azin mai wa'azi bai shiryar da mutum sai da muwafakar Allah? To irin wannan shari'a Allah ɗaya yake banta da ita. Don haka cikin Qur'ani in ba ka bambanta abu biyu din nan bane, sai ka rikice, sai ka ce Qur'ani na shiryarwa, malamai ma na shiryarwa, annabawa na shiryarwa, Allah na shiryarwa. A'a, baka ganin wata aya ta suratul Baqara da Allah ke cewa Annabi Muhammad, laisa alayka hudahum,
laysa alayka hudahum walakinna allaha yahdi man yasha wama tunfiqu min khayrin fali anfusikum wama tunfiquna illa ibtigha'a wajhi llah wama tunfiqu min khayrin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun.
Kwashin wa ya kawo littafin Qur'ani? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa ya koyar da malamai? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Amma shi kansa Allah ya ce masa, laisa alayka hudahum, shiriyar su ba ta hannunka, walakin Allah yahdi man yasha, Allah shi yake shiryar da wanda ya so. Ashe kun ga shiriyar da Annabi ke iya yi huda dilala ce, ya nuna maka hanya ne kawai, shiriyar ba ta hannunsa. Laisa alayka hudahum, shiriyar mutane ba ta hannunka, walakin Allah yahdi man yasha, sai dai Allah shi yake wato shiriyar da wanda ya so. Wama tunfiqu min shay'in, duk abin da kuka bayar na taimako mai, Allah ya ce yuwaffa ilaykum, Allah zai biya muku, zai ba ku sakamakonsa a ranar tashin kiyama. Amma shiriyar mutum ya yi aiki da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wannan aiki ne wanda ke hannun Allah tabaraka wa ta'ala. Wata aya ma da take cikin suratul Nahl, Allah ya ce, in taharis ala hudahum,
in taharis ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil wa ma lahum min nasirin.
In taharis ala hudahum, Allah ya ce in kai kwadayi ma a bisa shiriyar mutane, fa inna Allah la yahdi man yudil, Allah bai shiryar da wanda ya batar. Wa ma lahum min nasirin, kuma mutane ba su da wani mai taimakon su idan Allah bai nufe su da shiriya ba. Allah ke gaya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, in taharis ala hudahum, ko kai kwadayin su shiryu, to idan Allah bai nufe su da shiriya ba, baka iya shiryar da su. Kun ga kenan, akwai wasu mutane da manzon Allah ya yi kwadayin shiriyar su, amma da shike Allah bai nufi waɗannan mutane za su shiryu ba, wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai iya shiryar da su ba. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam, in tahris ala hudahum, idan ka yi kwadayi akan shiriyar mutane, in kayi kwadayi akan shiriyar su, fa inna Allah la yahdi man yudil, to fa Allah bai shiryar da mutumin da ya bata. Akwai mutanen da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi kwadayin shiriyar su, amma da shike Allah tabaraka wa ta'ala bai nufe su da shiriya ba, waɗannan mutanen ba su shiryu ba. Daga cikin waɗannan mutane akwai Abu Talib, babban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kun ga Abu Talib ya wato ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun yana karami, lokacin da kakan manzon Allah zai rasu shine Abdul Muttalib, domin da bayan rasuwar gyatumar manzon Allah da can annabi yana hannunta, amma lokacin mutuwanta wato bayan rasuwarta kakan manzon Allah Abdul Muttalib ya rike shi. To shi Abdul Muttalib lokacin da ya taho mutuwa sai ya kira Abu Talib ya danka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a hannun shi. Manzon Allah ya zauna hannun Abu Talib har ya kai shekaru 40 lokacin da Allah ya bashi manzanci, yana ta kare annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga cutan kafirai. Dafa'a anhu ila mautihi, ya dinga kare manzon Allah, ka duba Fathul Bari, har dai lokacin mutuwarsa a ƙarshen shekara ta 10, a ƙarshen shekara ta 10 lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da shekara 50 kenan a duniya. Wata riwaya a ƙarshen shekara ta 10 lokacin Abu Talib ya rasu. In ka duba Sahihu Sira shafi na 31 da kuma littafin Imamul Hakim mujallal na 2 shafi na 622, hadisi ya inganta, nana Aisha tace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma zalat quraishun ka'atan, Qurayshawa ba su gushe ba suna jin tsoron cutar da ni, duk sa'ilin da suka yi wani mikin akan su cuce ni sai gaban su ya fadi. Dalili saboda Abu Talib, suna shakkan Abu Talib, hatta tuwufiya Abu Talib, sai da Abu Talib ya rasu lokacin ne wannan tsoro na cutar da manzon Allah ya fita daga zukatan Qurayshawa. Ji annabi da kansa, lokacin da Abu Talib yake da rai, Qurayshawa na tsoron cutar da manzon Allah. Abdullahi bin Zubair yace daga mutuwar Abu Talib, Qurayshawa suka riki cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kai akwai wata rana, nasaru ala ra'sihi turaba, manzon Allah yana zaune, suka ɗebo ƙasa suka zuba masa, suka sa yara suka ɗebo ƙasa suka zuba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam, yayi busu busu. Ganin haka manzon Allah ya tashi, fa dakhala baitahu, sai ya shiga gidansa, ya shiga gida ya kulu yana cewa ma nalatni quraishun akrahuhu hatta tuwfiya Abu Talib, Qurayshawa ba su taɓa samuna da wani abu wanda na kishi ba, ba su taɓa cutar da ni ba sai da Abu Talib ya rasu. Don haka lokacin Abu Talib yana da rai, yana ta kare annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. To lokacin mutuwarsa, labarin ya taho cikin littafin Bukhari da Muslim, wurare da yawa cikin littafin Bukhari, kuma hadisi na 3884, hadisi na 4675, hadisi na 4772, hadisi na 6681 da littafin Muslim hadisi na 24. Hadisi ingantacce, lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu, lokacin da mutuwa ta zo ma Abu Talib, manzon Allah yana garin Makka, ajali ya zo ma Abu Talib, Abu Talib bafan manzon Allah, shi yayi ta kare annabi Muhammad, manzon Allah yana tsananin kaunarsa. Ja'ahu rasulullah, aka zo gida aka ce wa manzon Allah babbanka ba lafiya, sai ya taho, fa wajada indahu, yana shiga ɗakin sai ya samu Abu Jahal bin Hisham yana zaune, ga kuma Abdullahi bin Abi Umayya bin Al-Mughira, waɗannan biyu suna cikin manyan kasurguman kafiran Makka, suna zaune kusa da Abu Talib. Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya shigo ya dubi jikin babbansa, yaga alamar babban safa yana cikin wata cuta da ake ganin da kyar mutun ya tashi daga cikin ta. Wannan ciwo da kyar in bai zama na ajali ba, sai ya ce masa, ya ammu ya kai baffa, qul la ilaha illallah, kace la ilaha illallah. Kalimatan kaga wannan kalma in ka fade ta, ashhadu laka biha inda Allahi, idan an tashi filin hisabi zan tsaya in bada shaida gaban Allah, in tsaya ka'in da na'in, sai na kare ka akan cewa ka mutu kana musulunci. Faqala Abu Jahal wa Abdullah ibn Umayya, wadannan kafirai biyu sai suka ce ma Abu Talib, ya Abu Talib atargabu an millati Abdul Muttalib, yanzu Abu Talib kana kyamar addinin babanka Abdul Muttalib, yanzu har kana son ka mutu akan wani addini irin na ɗanka ba ma na babanka ba. Falam yazal rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ariduha alaihi, manzon Allah bai gushe ba yana ta tallata masa wannan kalma, yana masa tayin kalmar shahada ya rike ta, in ya faɗe ta a ranar tashin kiyama manzon Allah zai kare shi wajen Allah. Idan annabi ya ce ya ammi ya baffa, qul la ilaha illallah, kace la ilaha illallah kalimatun ashhadu laka biha inda Allahi, wa yaqulani bi tilkal maqala, su ma sai su ce haba Abdul Muttalib, haba Abu Talib atargabu an millati Abdul Muttalib, yanzu kana kyamatar addinin babanka. Annabi yana fada suna fada yana fada suna fada, Abu Talib ya zo karkara. Faqala Abu Talib akhira ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muttalib, kalmar karshe da ta fito bakin Abu Talib shine yace shi yana kan addinin babansa Abdul Muttalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, yaki ya faɗi kalmar shahada. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya ce wallahi na rantsa da Allah la astaghfiranna laka, sai na neman maka gafaran Allah tunda shike yaga ya cika akan kalman kafirci, malam unha anka matukar ba hana ni ba, ni ko sai na neman maka gafaran Allah. Nan Allah ya saukar da ayan suratul qasas aya ta 56, innaka la tahdi man ahbabta,
innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, innaka la tahdi man ahbabta, ya kai Muhammad ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba. In akwai mutum a duniyan nan wanda annabi ke son ya shiri bai wuce babbansa ba, walakin Allah yahdi man yasha, sai dai Allah shi yake shiryar da wanda ya so. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, kuma Allah shi yafi sanin waɗanda ke kan shirya. La hawla wala quwwata illa billah. Ku duba littafin Abu Dawud hadisi na 3124 da littafin Imam An-Nasa'i da silsilatu sahiha hadisi na 161, waɗannan hadisai duk sun inganta. Sayyiduna Ali yana gidan babansa ne fa Abu Talib, gashi ya mutu a bisa kalman kafirci lokacin da annabi ya tabbata Abu Talib ya fita hayyacinsa kawai sai ya bar ɗakin, tunda ya tabbata Abu Talib dai ba zai faɗi wannan kalma ba. Ya bar Abu Jahal a ɗakin da Abdullahi bin Abi Umayya, ya taho gida abinsa. Sayyiduna Ali yana zaune, sai babbansa ya cika bai yi komai ba, ya bar gawan babban nashi bai tsaya ko ina ba sai gidan annabi Muhammad. Yana zuwa ya ce masa, inna ammaka shaykha balla kad mata, ya Rasulallah babbanka tsohon nan batacce ya mutu. Ku ji karfin imani, ubansa ne fa ya rasu jama'ar musulmi. Ya taho ga manzon Allah ya bar gawan baban nasa a ɗaki a kwance bai yi komai ba. Ya taho gaban annabi Muhammad yana gaya masa cewa, inna ammaka shaykha balla kad mata, babbanka tsohon nan batacce ya mutu, fa mai warihi, wa zai binne shi ya Rasulullah. Kala sai manzon Allah ya ce masa, izhab fawari abaka, ka je ka binne babanka. Kala ya ce, la warihi innahu mata mushrika, ba zan binne shi ba ya Rasulullah, dalili na ku saboda ya mutu kafiri, ka ce ya furta kalmar shahada ya ki furtawa, don haka ni ku ba ni binne shi. Ku duba karfin imani jama'ar musulmi. Fa qala, sai manzo Allah ya ce masa, idhhab fawarihi, ka je ka binne shi, thumma la tuhdi sanna ahadan hatta ta'tini, ka je ka binne babbanka, in ka binne shi kada kai komai, kana binne shi kar ka tsaya ko ina sai gabana, da ka binne shi kar kai komai ka tashi ka zo waje na. Sayyiduna Ali yace, fa zahabtu, sai na tafi, fa waraituhu, na binne shi, waji'tu, na taho ga manzon Allah, wa alayya atharu turabi wal gubar, a hannuna ga kura ga kasa a jikina na kasar kabarin babana Abu Talib, ban ko wanke ba, don annabi yace kar kai komai kana binne shi ka zo waje na. Da zuwa fa amarani, sai manzon Allah yace je kai wanka, faktasaltu, sai nayi wanka. Manzon Allah sai ya kira shi ya zauna da shi a gaban sa, abin tausayi baban sa ya mutu kafiri. Wada ali bi da'awatin manzon Allah ya dinga min addu'o'i, ma yasurruni annali biha bihinna ma alal ardi min shay'in. Abu sayyiduna Ali yace, manzon Allah ya yi min wasu addu'o'i, wallahi da za a bani duniya a ce a karbi addu'o'in nan, ba zan karbi duniyar ba. Hankali na sai ya kwanta. Allah ka samu cikin mabiya manzon Allah. Kun gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi da yin wanka. Akwai wasu abubuwa guda biyar da za mu gane cikin wannan hadisi. Abu na farko, annabi ya ce kar kai komai sai ka taho gare ni. Yana zuwa manzon Allah ya ce je kai wanka, don haka malaman sunna suka tsaya tsakanin hali biyu, wasu na cewa duk wanda ya taba gawa dole ya yi wanka, wasu na cewa a'a, ba sai ka yi wanka ba, alwala ma in kai ya isa. To ba ma alwala ba, in ka wanke duk inda ruwan gawan ya taba jikinka shikenan. In ya kama ku sai ka yi wanka, domin ruwan gawan ya taba ko ina, to ka yi wanka. Hadisi sun taho da yawa, amma babu hadisin da ke nuna cewa wajibi ne mutumin da ya taba jikin gawa ya yi wanka, sai dai ana nuna cewa duk wanda ya taba jikin gawa to ya yi kokari ya wanke jikinsa, musamman inda ya taba jikin gawan ko kuwa inda ruwan gawan ya taba shi. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurci sayyiduna Ali da yin wanka. Abu na biyu, wannan hadisi na sayyiduna Ali yana nuna mana cewa dafnul abi wal ummi huwa akhiru ma yamlikuhu alwaladu min husni suhbati lahuma, binne mahaifi da kuma mahaifiya shine karshen abin da za ka yi ma iyayenka na kyautatawa, in dai ba addu'a ba ne gare su. Ko da kafirai ne suka mutu, babanka ko mamanka, to yana da kyau ka je ka binne su, matukar babu wanda zai binne su, domin wani abin sharri da suka tabbata Abu Talib ya mutu akan addininsu, shikenan sai kowa ya tashi ya kada rigansa ya bar ɗakin, suka bar Abu Talib kwance, ba su ma yi tunanin binne shi ba. Abu na uku da za mu gane shi ne, ba a shar'anta mutum ya wanke gawan babansa da ya mutu kafiri ba, ba a shar'anta ka yi masa likafani ba, kuma ba a shar'anta ka yi masa sallah ba, domin da a ci shari'a ne da annabi ya gaya wa sayyiduna Ali ya yi ma Abu Talib, duniyan nan duka babu kafirin da ya mutu manzon Allah ya yi sha'awar musuluntansa irin bakon shi. Amma abinda manzon Allah ya gaya ma Abu Talib kawai ya ce, idhhab fawari abaka, ka je ka binne shi, ya gaya ma Ali kai, ka je ka binne babanka. Bai ce ka je ka wanke shi ba, bai ce ka je ka yi masa likafani ba, bai ce ka je ka yi masa sallah ba. Don haka abu uku din nan ba a magawan kafiri, ba a magawan kafiri wanka, ba a masa likafani, kuma ba a masa sallah, ko da gawan mahaifi ne. Sannan abu na hudu da za mu gane shi ne, ba shari'a ba ne ‘yan uwan wannan mamacin su raka gawan, kai da shike babanka ne, kai za ka je ka yi. Kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib babbansa ne, amma bai je ba, yace ma sayyiduna Ali, ka je ka binne babanka kai kadai. Sannan abu na biyar da za mu gane, ba a yi magawar kafiri addu'a, kuma ko da kafirin nan babanka ne. Dalili, domin annabi cewa ya yi je ka binne shi kadai, bai ce je ka yi masa addu'a ba. Shi annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya yi sha'awar yayi ma an Abu Talib addu'a domin lokacin da ya tabbata Abu Talib zai mutu kan kafirci, sai ya ce wallahi na rantse da Allah la astaghfiranna laka, lalle zan nema maka gafaran Allah, ma lam unha anka, matukar ba a hana ni ba, nan kuwa take Allah ya saukar da hani. Suratul Tauba aya ta 113. Ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu,
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
الله تبارك وتعالى دجم مغنر النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتزني ما وبطانا غافرا الله ما تقرب أهنا نبا. Saboda yanda babban shi ya dinga kare shi, Allah ya ce makana linnabiyyi, annabi ba shi da iko. Kusan addinin ba na annabi ba ne, addinin na waye? Makana linnabiyyi, annabi ba shi da iko. Walladina amanu, da waɗanda suka yi imani, an yastaghfiru lilmushrikina, su nema makafirai gafaran Allah, walau kanu uli qurba, koda sun kasance ƴan uwa makusanta. Babanka, mamanka, kawunka, baffanka ya mutu kafiri, haramun ne kai masa addu'a. Min ba'di ma tabayyana lahum, a bayan yanzu abu ya bayyana gare su annahum ashabu jahim, cewa ƴan wuta ne, to ya za ku yi musu addu'a? Ta ba ku tunanin addu'a annabi Ibrahim ma da yayi? Wama kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin.
Wama kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Inna Ibrahim la awwahun halim.
Wama kana istighfaru Ibrahim, ay koda neman gafaran da annabi Ibrahim yayi wa babansa bai yi shi ba illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu, sai domin wani alkawari da yace shi lalle ya alkawari zai neman wa babansa gafara. Falamma tabayyana lahu, amma lokacin da al'amari ya bayyana ga annabi Ibrahim annahu aduwwun lillahi, cewa babansa din nan makiyin Allah ne, tabarra'a minhu, sai ya barranta ga addu'a. Da ya roƙar wa babansa gafara, daga baya da Allah ya tabbatar ma annabi Ibrahim cewa babansa fa kafiri ne, annabi Ibrahim sai ya bar addu'a. Inna Ibrahim la'awwahun halim, lallai Ibrahim ya kasance wato mai taushin zuciya, mai yawan kuka, mai tausayi, yana tausayi a ce babansa ya tafi wuta, don haka yake ta masa addu'a. Amma Allah ya ce ya bari, don haka nan take ya bari. Don mutumin da ya mutu, to akwai wani hukuncin Allah a kansa. Idan musulmi ne za ka yi masa addu'a, idan ku kafiri ne babu addu'a a kansa. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم.
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون.
وما كان الله ليضل قوما, الله بيوا يبتر دوس متاني, بعد إذ هداهم باي شريعة تازو مسو حتى يبين لهم ما يتقون, سي أمسو بيان أبن نزاسو كياي. Bai yiwuwa mutum ya mutu kan kafirci haka nan kawai, shiriya bata zo masa ba. Allah zai ce kai kaza ka bar kaza, in yaki ya mutu kafiri ruwansa, inna Allah bi kulli shay'in alim, lalle Allah masani ne game da dukkan komai. Kun ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baffanninsa hudu suka riski musulunci, Allah sai ya raba kashi biyu, biyu suka musulunta, biyu kuma suka mutu kafirai, shikenan babu laifi, daidai wa daidai. Baffanninsa da suka mutu kafirai guda biyu, Abu Talib ga kuma Abu Lahabi. Baffanninsa guda biyu da suka musulunta, ga Abbas, sannan ga Hamza. Allah ya yi adalci tsakanin baffannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan guda hudu su suka riski da'awar manzon Allah, sauran baffanninsa sun mutu tun Allah bai bashi manzanci ba. Ka duba Fathul Bari na Ibn Hajar. To amma saboda yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kaunar baffansa, ka duba Sahihul Bukhari hadisi na 3883 da Littafin Muslim hadisi na 209. Wata rana baffansa Abbas shi da ya musulunta, sai ya ce wa annabi, ma aganaita an ammika, to ga babbanka Abu Talib wana fa innahu kana yahutuka wa yagbabu laka ka tuna babbanka Abu Talib da idan kafirai sun cutar da kai sai yayi fushi ya dinga kare ka yana maka garkuwa kafirai ba su cutar da kai to kai kuma wani taimako kai masa ne ni kam gashi ya mutu kafiri inji Abbas shi ma babban manzon Allah ne amma shi Abbas ya musulunta yana tambayan annabi wani taimako yayi ma Abu Talib ga irin taimakon da Abu Talib yayi masa kala sai manzon Allah yace huwa fi bahdahin min narin to a yanzu dai babbana taimakon da nayi masa an kawo shi sama saman wuta walaula ana in ba domin ni ba lakana fi darkil asfali min an-nar da yana cikin karkashin wuta albarkacin tausayin da na masa da addu'ar da na masa shine sai aka dauko shi sama saman wuta wata riwaya dake cikin sahihul bukhari hadisi na 3885 da kuma litafin muslim hadisi na 210 hadisin abu sa'idin al-khudri ana zaune tare da manzon Allah sai aka ambaci babban sa Abu Talib fa kala sai manzon Allah yace la'allahu tanfa'uhu shafa'ati yawm al-qiyama akwai fatan ceto na zai amfani babbana a ranar tashin kiyama fa yuj'alu fi bahbahin min an-nari a sanya shi a samar wuta yablugu ka'abaihi wutar ta iso daidai idan sawun sa amma fa zafin wutan yagli minhu dimaguhu kwakwalwarsa na tafasa domin zafin karkashin kafansa wata riwaya in ka dubi sahihu sira hadis shahi na 94 aka tambayi Abu Talib aka tambayi manzon Allah game da Abu Talib ga yanda Abu Talib ya dinga kare shi yanzu kenan a kiyama yaya manzon Allah sai ya ce akhrajtuhu min gamratin min jahannam na fito da babbana daga zurfin wutar jahannama ila bahbahin min hazuwa ga sama saman jahannama siffar azabar sa kuwa ta zo cikin at-taliqur ragib mujallal na 4 shahi na 240 da kuma silsilatu sahiha hadisi na 54 da kuma sahihu mawaridi zama'an hadisi na 2214 hadisin abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna adna ahlin nari azaban yawmal qiyama a ranar tashin kiyama inna adna ahlin nari azaban cikin yan wuta wanda azabarsa ta fi kankanta allazi yuj'alu lahu na'lan shine wani mutum da za a bashi takalmi guda biyu ya saka min narin takalmin wuta ne yagli min hadimaguhu idan ya saka takalman kwakwalwarsa na tafasa sanadin zafinsa to wannan ita ce azabar da Allah tabaraka wa ta'ala zai yi ma babban manzon Allah Abu Talib kun san dalili saboda Abu Talib bai musulunta ba kafin ya mutu kuma duk mutumin da ya mutu yana kafiri Allah madaukaki bai gafarta masa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yashaa
inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yashaa wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida
inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah bai gafartawa ayi tarayya da shi wa yaghfiru ma duna zalika duk wani zunubin da bai kai ga kafirci ba da sauki Allah zai iya yafe ma komai yawansa kuma komai girmansa amma mutum ya mutu kafiri wannan Allah bai gafarta masa wa man yushrik billahi wanda ya gama Allah da wani abin bauta faqad dhalla dhalalan ba'ida hakika wannan ya bace bata mai nisa a suratul mu'minuna Allah yace
fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasaalun
man
thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun
waman
khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi جهنم خالدون
فإذا نفخ في الصور الله تبارك وتعالى يجي فإذا نفخ في الصور دزاران أن يبوسا چكين كهو شكين فلا أنصاب بينهم يوم إذن ونارانا أن ينكي كما دنگن تكا سكان متعين ba batun wani ɗana, babana, babana, kawuna ya ƙari. Da zaran an yi busa cikin ƙafa wannan ya ƙari, wala ya ta sa’aluna, kai su mutanen ma ba su tambaya, ba ma za ka tashi a kiyama kana tambayan ina babana ba. Iyaka fa man saqulat mawazinuhu, wanda sikelinsa na alheri yayi nauyi, fa ulaika humul muflihuna, waɗannan suke tsira. Wa man khaffat mawazinuhu, wanda sikelinsa na alheri yayi sako-sako, fa ulaika alladhina khasiru anfusahum, to waɗannan su suka yi hasaran rayukansu. Fi jahannama khaliduna, cikin jahannama za su dawwama. Allah abin tsoro. Dangantaka tsakanin mutum da mutum ba ta da ma'ana a wajen Allah. Yawma yafirru al-mar'u min abihi wa min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa akhihi wa banihi li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi. A ranar mutum ke gudun dan uwansa, ya guji babansa, ya guji ɗansa, ya guji uwarsa, ya guji danginsa, kowa al'amarin da yake gabansa ya ishe shi. Cewa babban manzon Allah ya rasu kafiri, wannan ba komai wajen Allah. An yi masa wa'azi, ai shi ya fi cancanta ma ya karɓi addinin musulunci, ya fi kowa sanin annabi Muhammad. Me ya hana shi musulunta? Saboda girman da yake da shi cikin Qurayshawa. Idan ya musulunta, zai rasa wannan girma. Tun da bai musulunta ba ya mutu, shi kenan makomarsa wuta. Amma albarkacin manzon Allah, Allah tabaraka wa ta'ala ya sassauta masa azaba cikin jahannama. To abinda wannan labari ke gwada mana shine, annabi ba shi da ikon shiryar da wani, haka kuma Qur'ani ba shi da ikon shiryar da wani, haka kuma malami ba shi da ikon shiryar da wani. Duk wata aya ta Qur'ani da kaga an ce Qur'ani na shiryarwa ko annabi na shiryarwa, abinda ake nufi huda dilala, su maka hanyar shiriya din ne, ba su su shiryar da kai ba. Aka tambayi Imamu Ahmad, ar-rajulu yamutu, mutum ne ya mutu, wa huwa yahudiyun ba yahude, wala huwa waladun muslimun, yana da ɗa musulmi, kaifa yasna'u, ya zai yi, za a tafi jana'izarsa? Qala, sai Imamu Ahmad ya ce, yarkabu dabbatahu wa yasiru amama al-janaza, ya hau abin hawansa, ya tabbata yana gaban jana'iza din, wala yakunu khalfahu, kar ya zauna a bayan jana'iza. Fa iza aradu an yadfanuhu, idan ya tafi kabari ya tabbata za su binne shi, to ya tashi daga wurin ya bar kabarin. Babanka za a binne, za a raka gawansa, to baban shi za a binne, baban shi kafiri, za a raka gawansa. Imamu Ahmad ya ce, kar ka bi ba gawan a baya, ka je gaban gawan, domin in kana bayan gawa shine kake rakiyar gawa. Idan kana gaban gawan ba ka rakiyar gawan, gawan ke raka ka. Inji Imamu Ahmad ya ce, matuƙar baban ya mutu ma kafiri, to ba a raka gawansa, sai dai gawan ya raka ka. Kuma wannan magana ce ta Sayyiduna Umar, halifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka duba ahkamu ahli zimma na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, mujallal na farko, shafi na 436. Hatta ta wajen ta'aziyya, in ka tafi ta'aziyyan kafiri baka cewa Allah shi gafarta masa. Ibrahim an-Nakhai yana cikin malaman farko, aka ce idan mun je ta'aziyya ya za a yi, yace to abinda zaka ce, ka ce masa aksara Allahu malaka, Allah ya baka dukiya da yawa, wa waladaka, Allah ya baka yaya da yawa tunda ka rasa wani, wa atala hayataka, Allah ya baka tsawon rai. In ka gaya makafiri wannan babu laifi. Hassan al-Basri aka ce, in mun je ta'aziyyan kafiri me za mu ce? Yace ku ce masa, la yusibuka illa khairun, muna maka fatan har ka mutu ba abin da zai same ka sai alheri. Kaga ai baka yi ƙarya ba, ba mamaki musulunci ya same shi ko? Al-Ajlah aka tambaye shi, in mun je ta'aziyyan kafiri ya za mu ce? Yace alayka bi taqwallahi was sabri. In ka je ta'aziyyan kafiri ka ce, ina maka wasiya ka ji tsoron Allah kuma ka dau hakuri. Kaga kalma biyu din nan babu laifi. Amma shi Imamu Ahmad aka ce masa, in mun je ta'aziyyan kafiri me za mu ce? Yace, ah, to ina na sani. Ce wai dan me maza a mata ta'aziyyan, in ji Imamu Ahmad. Kaga shi yana da zafi. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafartawa dukkan musulmai da suka riga mu rasuwa. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu cika da imani, kuma mutumin da ya bada filin wannan masallaci ya fara ginin sa ana kiransa Alhaji Muhammadu Baba Aminu Babalo, Allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa da alheri. Allah shi yawaita mana irin su a ƙasa, masu taimakon musulunci nan Allah ya taimaka musu. Za mu dakata haka sai karatunmu na gobe. Ina mana bismillah tafaddal. Akwai sanarwa don Allah a saurara. Ok, to shi kenan. Mun samu sako daga shugabanninmu na tayiwu dai da yawa, an samu labarin abin da ke faruwa a Kaduna na tashin hankali a dalilin wani labari da Daily, menene? Disney. Haka ne, Disney. Labarin da Disney ta yayata wata magana mara kyau. Wannan shine abin da muke ta jan hankalin ƴan uwa musulmi su gane. Magana ce ta kafirci kwarai da gaske. To akan wannan magana an samu tashin hankali a Kaduna. An yi kone-kone, har ma an yi kashe-kashe tsakanin jiya zuwa yau. To muna jan hankalin ƴan uwa musulmi kada a tada hankali domin irin wannan. Mu yi fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya kare addinin musulunci. Mu yi ta addu'a, kuma inda hanyar gyara da hannu mu yi kokari mu ga cewa muna gyara. Zanga-zanga bai cika haifar da alheri ba. Abin da ya sa na gaya muku haka domin ko da ku ɗin da za ku yi zanga-zanga, za ku yi shi da kyakkyawar manufa. Za a yi lahiya a gama lahiya. To amma lokacin da kuke tafiya, akwai wasu waɗanda dama can suna jiran irin wannan dama, kuma ba su da manufa irin taku. Sai su yi amfani da wannan dama su yi ta'adi wanda maimakon ya zama an samu riba ga musulunci, ya zama kuma hasara ce aka samu ga addinin musulunci. Saboda haka yasa da'iman wajibi ne musulmai su yi ta hattara game da abin da ya shafi zanga-zanga. Mu kwantar da hankalinmu, kuma mu yi ta'addu'a Allah tabaraka wa ta'ala shi taimaki musulunci a kowane guri. Allah ya ƙara ɗaukaka addinin musulunci, kuma Allah ya la'anci mutumin da ke cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko ya cutar da addininsa, ko ya cutar da musulunci. Kafin mu yi nisa a tafsirinmu, na gaya muku an kawo wannan gasa ƙasar nan ne musamman don a fito da da'awar ƙasar nan. Akwai fundamentalist, ba su shirya wannan gasa ba sai cikin watan azumi, kuma ba a taɓa yinsa a ƙasar nan ba. Duk wanda ya duba ya san an yi ne da nufin a tsokanin musulmi, kuma da'iman duk faɗan da kaji a ƙasar nan an yi, ko rikici da kaji an yi, za ka samu musulmi an tsokane shi ne, musulmi an san shi da zaman lafiya da bin doka. Duk kafirin da ke zama garin musulmi ya san da haka. Ta inda za ka gane sai ka je ƙasan kafiran ka zauna, sai ka ga akwai bambanci yanda mu muke zama da su a arewa. To sai ka ga mu ake tsokana a tsokane addininmu a ci zarafinsa. Wannan ya kamata wallahi mu gane. Mun sha kiran, mun sha jan hankalin ƴan uwa dangane da yanayin hali da muke ciki a ƙasan nan a yanzu. Mun zaɓi shugabanninmu musulmai don su kare mana mutuncin addininmu da mutuncinmu da ƙasarmu, amma sun tafi sun manta da mu. Sun kyale ana cin zarafin addinin musulunci. A ce maka jarida an buga cewa wai cikin matan nan da za su zo da annabi yana da rai, wai da ya zaɓi guda. Wannan magana a ce an yi ta a ƙasar nan muna da shugabanni musulmai. Yana da kyau mu lura da kyau. Don haka wallahi ba za mu yafe ba ga mutumin da duk yake da damar gyara ga ire-iren waɗannan abubuwa yake gyarawa. Kuma wajibi ne ku musulmai ku rika ganewa. Allah ya sani, duk maganar da muke kan shugabanci a wannan guri, wallahi billahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, ba mutum ɗaya da ya taɓa zuwa ya ce ku yi, kuma ba mutumin da ya isa ya ce mu yi, kuma ba mutumin da ya isa ya ba mu kuɗi don mu ɓata wani. Muna yi don musulmai su gane akwai wani gefe fa da muka yi sakaci. Wallahi mu farka, mun ɗauki wuƙa mun danka hannun makiya, za su yanka mu, muna ji muna gani. Su kawo ta'adi ƙasarmu ba yanda muka iya domin ƙarfin na hannunsu.
Masha Allah, Allah ya saka wa malam da alheri. Wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan MP3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar. Kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wanda ke shago mai namba 6 Low Shopping Complex, Daura da Randa ba wannan wunti, Kasuwar Wunti, Bauchi, Bautista, Najeriya. Ita ta shirya muku wannan MP3 kuma ga masu bukata za su iya samu a shagonta da ke wannan adireshi. Ga namban wayarmu ga masu bukata, neman mu a kan namban waya cikin Hausa 0806030275. Ga shi a cikin Hausa da Turanci 0806030275. Wassalamu alaikum warahmatullahi.